Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 41, 31, 25, 49, 19 da kuma ta internet a voahausa.com. Masu jin mu a kasar Jamhuriyar Nijar na iya kama mu kai tsaye a birnin Yamai ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. Ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraron mu da wannan dare, assalamu alaikum. Yanzu ma ni ce taku Halima Jimarau ke gabatar muku da shirye-shiryen mu na wannan lokaci daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da fatan kuna cikin koshin lafiya. To, bayan kun gama shan labaran duniya, Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya. Ibrahim Kalmasi Garba kuma zai shigo da shirin jawabai daga dattawa. Sannan Murtala Faruk Sanyin ne taho da labarin wasanni. Yanzu ga Sahaba Imam Aliyu da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Mutane kusan miliyan 2 ne suka hallara kasar Saudiya domin aikin hajjin bana gobe Lahadi, idan Allah ya kai mu ake sa ran za a yi hawan Arafa. Kasar Faransa ta kaurace aikin hajjin bana tana nuni da abin da ta kira gazawa da kuma rashin kwazon jami'an kiwon lafiya da masu aikin agaji. Maimakon tafiya hajjin bana, 'yan kasar ta Iran sun hallara Karbala domin ayyukan ibada. Lokacin aikin hajjin bara, ɗaruruwan 'yan kasar Iran din ne suna daga cikin wato akalla mutane 2,000 da aka murƙushe har lahira wata tureniyar da ta auko a Makka. Wannan ba shine karo na farko da Iran take ƙauracewa aikin haji ba, amma wannan yana zuwa ne a daidai lokacin da zaman ɗarɗar ta yi tsanani tsakanin ƙasashen biyu kan tashi-tashin hankula a ƙasashen Yamal da kuma Siriya, inda hukumomin Tehran da Saudiyya suke goyon bayan ƙungiyoyi kishoyin juna. Girgizar kasa mai karfin maki 5.7 ta auka a kasar Tanzania, yankin da ake kira Great Lakes da Turanci a Asabar din nan, ta halaka akalla mutane 10, ta rusa gine-gine a birnin Bukoba a gabar tafkin Victoria. 'Yan sanda sun ba da rahoton cewa kimanin mutane 100 sun jikkata, kuma ana ci gaba da ayyukan ceto a lardin Kagera. Hukumar kula da harkokin karkashin kasa ta Amurka ta ce an ji girgizar kasar a makwabtan kasashe kamar Rwanda da Burundi, Uganda da kuma Kenya. Sanarwa daga ofishin shugaban kasar ta bayyana bakin ciki da jimamin hasarar rayuka da dukiya da aka yi, sai dai bata ba da ƙarin bayani ba. Girgizar kasa ba wani sabon abu bane a yankin na Great Lakes a Tanzania, sai dai ba su da ƙarfi ainin. A halin da ake ciki kuma, shugaban kasar Kenya ya ayyana wata sabuwar jam'iyyar siyasa da ake kira Jubilee, jam'iyyar da yake shirin takara ƙarƙashinta domin wa'adi na biyu kuma na ƙarshe a zaben kasar da za a yi baɗi. Amurka da Koriya ta Kudu sun fara binciken gano burbuɗin sinadarai sakamakon gwajin makaman nukiliya da Koriya ta Arewa ta gudanar a karo na biyar kuma mafi ƙarfi, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Yonhap na Koriya ta Kudu ya ba da rahoto. Daugar masu binciken za su ɗauki samfurin ruwa da iska domin gwada sinadarai da suke bazuwa biyo bayan gwajin makaman ƙare dangi. Yau Asabar, Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa tana ƙara faɗaɗa ƙwarewarta cikin hanzari, irin damuwar da shugabannin ƙasashen duniya suke nunawa kan gwajin makaman na baya-bayan nan da Koriya ta yi. Hakanan China ma ta yi magana kan gwajin makamin nukiliyar da Koriya ta Arewan ta yi, tana mai cewa bai dace da zaman lafiya da lumana a makurɗin Koriyar ba. Gwajin na baya-bayan nan na kuma mafi ƙarfi da Koriya ta Arewa ta yi ya auku ne yayin da shugaba Barack Obama yake kan hanyarsa ta dawowa nan birnin Washington daga ziyarar da ya kai Asiya. A jiya Juma'a, Obama ya yi Allah wadai da gwajin da Koriya ta Arewa ta yi. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Gwamnatin Siriya ta amince da shirin tsagaita wuta da kawatta Rasha da Amurka suka shiga tsakani aka cimma, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na kasar wato Sana'a ya ba da rahoto. Za a fara dakatar da bude wuta a Aleppo bisa dalilai na jinƙai, inji kamfanin na dillancin labaran kasar. Duk da haka, wasu rahotanni suna cewa jiragen yakin kasar sun kai farmaki kan wurare da suke hannun ƴan tawaye fadin kasar, yayin da su kuma ƴan tawayen suka kai hare-hare a unguwanni da suke hannun gwamnati a yau Asabar, suka halaka mutane masu yawa, wasu kuma da dama sun jikkata sa'o'i bayan da sabuwar yarjejeniyar da Amurka da Rasha suka cimma da zimmar rage tarzomar da take addabar kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita suka bayyana. Tun farko, Turkiya da wasu manyan ƙungiyoyin 'yan tawaye na Siriya sun bayyana goyon bayansu ga yarjejeniyar mai sarƙaƙiya a zaman wani ɓangare na yarjejeniyar sirrin da Amurkan da Rasha suka cimma. Ƙarƙashin wannan yarjejeniyar za a fara aiki da daidaiton da daidaiton da faduwar ranar Litinin domin a bada damar gudanar da ayyukan jinkai. Asabar dinnan ake saran hukumomin Amurka za su sake ko sun saki John Hinckley mutumin da yayin kurin kashe shugaban Amurka Ronald Reagan shekaru 35 da suka wuce. Hinckley wanda yake wani asibiti na masu tabin hankali a nan birnin Washington sakin nasa na har abada ne bayan da wani alkali ya yanke hukunci cikin watan Yuli cewa Hinckley ba zai kasance barazana ko hadari ga kansa ko al'umma ba. Hinckley zai zauna da mahaifiyarsa yar shekaru 90 da haihuwa a unguwar da ake kira Williamsburg a yankin da gidajen suke a killace a jihar Virginia.
Sahabo Imam Aliyu kenan ya karanto labaran duniya. To bari mu fara da shirin tsintsiya wanda Jummai Ali za ta gabatar.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya 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 madaurin ki daya babu wani. Tsintsiya
masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Shirin da ke kokarin jawo hankalin jama'a ga muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki. Idan kuna biye da mu kun ji yadda gamayyar majami'i ko kuma coci-coci karkashin inuwar St. Peter's Parish dake kurgi jihar Plateau ta zama zakaran gwajin dafi wajen tabbatar da zaman lafiya. Kun ji kiran da shugaban majami'ar St. Peter's Parish Reverend Father John Milgap yayi wa iyaye da kuma malaman addini. To za mu dora ne daga inda muka kwana. Reverend Father,
kai kira ga malamai, kai kira ga iyaye, su kuma matasa me zaka ce musu?
Matasa ina so in kira da babban murya da cewa don Allah mu dubi gaba, mu hange gaba, gaba nomin gaba yafi baya ne. Idan mun ba da kanmu mun fara shirya yadda muna bege cewa nan gaba za mu zama mu kuma samu mu ci mu burin kokarin da iyaye ke gika kasa ke yi, to dole ne sai mun kinsa kanmu. Dole sai mu ma mun bude kunnuwanmu mu ji shawarwarin kirki, mu dubi na gaba da mu wanda suka yi taka rawan a zo a gani don ma mu yi koye su daga gare su. Mu tambaye kanmu menene na baya za su yi koye su da mu, saboda haka kada mu ga kaman waɗanda suna gaba sun sufa domin halin ƴan zamani kenan yanzu. Za ce a'a, ai wannan dama old school ne. To halin old school fa kada mu manta cewa mu ma muna bige wata rana za mu zama tsofaffi, saboda haka in mu yi koye su da darasi kyakkyawan darasin da na gaba da mu suka bari, mu ma ya kamata zamu yi abin da ya kamata don gobe mu kare kanmu. Saboda haka dan Allah matasa, kada mu bi shawarwarin banza, kada mu bi waɗanda ba su da niyan taimakon cin gaban rayuwar mu ba. A kira mu a ba mu abin shaye-shaye, a ba mu makamai don mu tashi mu yi mu halakar da rayukan jama'a da kuma mallaka. Wannan ba shine abin da zai zamta taimake mu a gobe ba. Saboda haka matasa, don Allah ayi la'akari ayi zaman lafiya.
To ka san ku wannan cocin naku hakun hango cewa zaman lafiya din nan yafi zama dan sarki, wani ma ya ce yafi zama sarkin kanshi. Kai a ganin ka menene yake haddasa rikicin kabilanci da na kabilanci da rikicin addini da na kabilanci a Najeriya?
Wato idan muka duba in zamu koma ta hannun tarihi zamu ga cewa musamman a lokacin mulkin farin hula shine irin wayannan ire-iren abubuwan ke tasowa sosai, domin yanayin masu mulki da kuma waɗanda suke neman shugabanci waɗansunsu ba saboda cin gaban al'umma suke ba, ko Krista ko Musulmai ko kuma na gargajiya, amma suna neman abu ne da za su ga cewa su ne sun zama kan zakara. Shi yasa sukan irin abubuwan nan ke tasowa, kuma ana amfani ne da addini da kuma kabilanci domin a kawo irin wannan tashin hankali. Idan mutum ya je neman siyasa, ya san cewa ya je neman matsayi a fannin siyasa, ya san cewa shi karan kansa ba shahararren ko kuma ba shahararren dan siyasa bane,
ko kuma bai da farin jinin jama'a.
To wata kila kamar haka, amma don yana da abin hannu zai tattaro matasan nan kuma ya koma ci a'a kun ga wannan shanin kasan mu ne za a mallaka kun ga idan abin da ya taba hankalin kasa kuma mazaunin kasa sun san cewa hanyar cin abinci su kenan kin ga zai ta musu da hankali sa'annan a ce muku ai an zage addinin ku ko kuma ana so an nakasar da addinin ku ne to kin ga musamman mu yan Najeriya shanin kasa da addini abu ne ta wanda yake so yake taba mu kwarai da gaske shi yasa waɗanda suna nan a karkara idan sun ji cewa ai abu ya shafi za ku a ci kasan su ko gonakin su kin ga hankali zai tashi a nan wurin saboda haka idan yan siyasan nan ba su daina halin hadan kan jama'a suna ire-iren kare-kare kare-kare saboda amfanin kasa da kuma saboda kabilanci ko da addini ba to ina ga cewa inda akwai illa kenan saboda haka dole ne mu ma ya kamata mu waye yanzu nan abinda dan siyasa yake nima yana neman abinda zai biya bukatun sa ne domin yanda muke gani kenan muna godiya dai saboda shugaban kasan da muke da shi wanda ya tashi ya sai kai tsaye yana so irin wayannan wadanda ba yan siyasan gaskiya wanda suke so cin gaban kasa ba yana so ayi nesa da irin wayannan ta wurin matakan da yake daukawa ina ga kaman zamu samu cin gaba ba da dadewa ba
to mun gode Reverend daman da ka samu ka shigo wannan fili na tsintsiya aka ce madaurin ki daya mun gode
ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna lafiya
haka ne wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad ya tattauna da shugabannin addinai da masu sharhi akan al'amuran yau da kullun sun tattauna akan yadda wasu shugabanni suke amfani da kalamun batanci domin tada zaune tsaye da kuma yadda suke shafar zamantakewa
ina tare da Pastor Sunday K. Simon daga Ministry of Regional Affairs Deputy Director Christian Affairs
sai kuma Yunusa Ado shi ma mataimakin director ne a ma'aikatan harkokin addini da zamantakewan al'umma na jihar Bauchi
sannan kuma
sai Ambassador Alhaji Aminu Garba Sidi coordinator ne na Interfaith Mediation Center Bauchi State
wato mai sa ido akan
harkokin zamantakewa da kuma kyautata dangantaka tsakanin musulmai da kirista
to kaman yanda yake na gabatar a shimfiɗa wannan batu za mu tattauna shi ne domin ya zamanto jama'a su fahimci inda matsalar take da kuma hanyar da yake za a bi a gyara to don su in ji bayani daga bakin shi pastor shin idan an ce maka sabo a addinin kirista menene ake nufi
wato shi addinin kirista in aka ce maka sabo wato yana nufin wani abin da ka fade shi bai zamana daidai da addini ba ko kuma bisa ga shari'a kuma ya saba abin da ubangiji Allah ya fadi so kaga ya ga muna kan cewa ka saba wa'innan abubuwan dokokin da ubangiji Allah ya kafa so abin da muka dauke shi kenan a sabo
to kai kuma ta fannin addinin musulunci me zaka ce in an ce sabo
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato abinda yake nufi da sabo kamar yadda shi dan uwa ya faɗa shi addinin gaba daya abu ne da yake rubuce da ka'idodi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi so duk wani abin da mutun zai yi tunda addinin gaba daya umurni ne da hani wato yi kaza kar kai kaza idan kai abin da aka ce kar kai to ka saba ko kuma kai abin da baka da dalili a cikin addini din shi ma ka saba abu na uku da zai zamto ya zama sabo shine kai abin da ya saba wa tsarin zamantakewa na al'umma domin addini ma yakan yadda da abin da al'umma suka yadda da shi wanda za su mutunta juna su zauna lafiya da junansu
to malam ambassador Aminu Sidi
ni abin da na gani shine kaman duka addinan nan da suka bada bayani sabo shine wani abu ne babba mai girma wanda ya saba ma duka addinan nan wanda ba a taba gani ba ko ba a saba da shi ba kuma in an yi shi yana iya jawo husuma, yana iya jawo rigingimu daga cikin addinin da kuma wajensa.
To abin da ya sauka kenan sai kuma shirinmu na gaba cikin ikon Allah za mu ci gaba. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ke mana fatar alheri. A tuna, idan babu zaman lafiya, ƙasa ba za ta zamu ci gaba ba.
A gaida Jummai Ali, yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Hukumar zaben Najeriya ta dage zaben gwamnati Ido zuwa mako biyu nan gaba, biyo bayan shawari daga jami'an tsaro. Ga jami'in hukumar Nick Dazan.
Abin da ya sa kenan muka ce ta bari mu daga zaben sai bayan sati biyu.
Tun farkon da 'yan sanda ta tura jami'ai 25,000 don zaben, ragunan layya sun yi dan karen tsada. Sheikh Husaini Zakariya ya ce layya ba wajibi bane ga wanda ba shi da iko.
Manzo Allah sai ya yanka raguna guda biyu, yace wannan nasa ne, wannan kuma na al'umma sa ne baki daya. Duk wanda bai layya ba, an masa layya, kuma layyar manzo Allah, Allah ya amshe ta.
Da masu yawan tafiya Haji da Umra sun yi amfani da kuɗin wajen tallafa wa makwabtansu talakawa da yafi, inji dan kasuwa Ado Buniyadi.
International, yaya zaka tafi Makka ka kashe miliyan 3? Babu wanda zai iya layyan mutum 3 a unguwanku, kuma you are very happy, kana jin dadi ka je Makka. Kuɗin mutanen da zaka tafi ya jin da an tara, an sake kashewa a Borno da Yobe, da an rage yunwan wajen 20%.
Yan gwagwarmayar ceto matan Chibok sun yi arangama da wata kungiya mai hamayya da zakewarsu, sai dai sun ce san ba za su fasa daga murya ba. Nasira da Maili Kaimu da Amurka daga Abuja, Nigeria. Voice of America.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai martaba Sarkin Das Alhaji Usman Bilyamin Usman da mai martaba Sarkin Tangale na Bulliri jihar Gombe, Malam Dr. Abdu Bubu Mai Sharru na biyu, wanda zai gabatar da kashi na uku kuma na ƙarshe na jawabinsa. Ga mai martaba Sarkin Das.
Alhamdulillah, akwai abubuwa da dama da suka janyo wannan hali da aka samu, muka samu kanmu a ciki yanzu. Musamman an san cewa population namu na karuwa ne, amma kuma ba a daukan matakai yadda za a taimaka wajen yadda za a dauki nauyin wannan karuwar al'umma da muke samu a cikin kasa. Musamman yadda ake magana yayin talauci da sauransu, talauci ya mana katutu a kasan. Matasa babu abin yi, sannan waɗanda suka gama karatu babu abin yi. Kamfanoni da dama suke daukan ma'aikata su rage wannan zandagari banza, ba sa aiki yanzu, musamman saboda cewa da akai babu wuta na NEPA da zai powering wannan industries. To duka irin wannan shine sai ya zamana marasa aikin yi sun yawa. To duk lokacin da wani abu ya taso mummuna, ka nemi mutum zaka biya shi kuɗi kalila, to sai kaga yaje ya aikata wannan al'amari. To abu na gaba kuma na biyu sa kuma shine har yanzu su hukuma na tsaro da ake amfani da su a cikin ƙasar Najeriya, yawan su bai kai ma yadda za su taimaka wajen kare wannan al'umma da muke da su a ƙasar Najeriya. Population namu yayi outnumbered, number na security personnel da muke da shi da za su yi takin kiya na wannan population ne. To wannan yana daga cikin abin da yake addaban mu kware da gaske. Muna dai ba da shawari tsakani da Allah wa ita gwamnati da tsaya a duba, musamman yanayi da hali da ƙasa ake ciki da irin wahala da mutane suke ciki, a dubi hanyoyi yadda za a zawo mutane su samu sauki na rayuwa. Insha Allah mutane suka samu abin yi. To duk yawanci abubuwan da ake gani ke faruwa, musamman na rashin tsaro, insha Allah zai sauki saboda mutane sun zama engaged. to wannan muna ta bada shawari masu gwamnatoci da kuma musamman su wanda suke da mukamai na gwamnati domin a ga yadda za a shawo kan wannan al'amari yadda ake almundahana da sama da fadi da kayayyakin al'umma babban sa dai shine duk mutumin da aka samu da irin wannan laifi ko kuma da wannan al'amari ba hukunta shi su hukuma ne hukunci akwai matsala tsakani da Allah kuma dole ne sai an yi wannan gyara zamana duk mutumin da aka same shi da wani kuskure ko hannu a irin wannan abu ya kamata ya zamana a ci an dauki mataki yadda zai zanto na baya su gani kuma shi kuma bai ci gaba da irin wannan al'amari ba
shi ma mai martaba sarkin Tangali ya ce ya kamata a gudu tare a kuma tsire tare
alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah yan majalisar mu mun zabe su su je su yi aiki ya kamata su hada kai da gwamnati su yi aiki gwamnati kuma ta saurare su su fahimci juna su yi aiki idan ko ba su yi aka ba in laifin na gwamnati ne to in laifin na yan majalisa ne kowa ya sani amma ni na kira kowa ya kawo ga hankalinsa domin ba yadda zai yi bayan mu muna fama da namu a kasa su kuma ce suna wani nasu saboda haka ina kira su mai da hankali su tuna baya da suka bari haka gwamnati ta tuna da alkawalin da ta yi saboda jama'a ina kira kowa ya amfani da hankalinsa ai yan majalisun da aka zaba kam ai mutane ne wanda suka kawo ga hankali kuma gwamnati an yarda ne da cewa za su yi aiki shi yasa aka zabe su saboda haka ni ba da abin da zan fadi sai dai yi musu fatan alheri Allah ya sa su jama'a lafiya kar su samu a cikin damuwa ina kira banda manyan atajirai din ma ko kananan atajirai din ina kira kowane local government kowane mutum ya dawo ya gina company ko da wanda zai dauki mutane 50 ta wannan bangare ya gina wannan company wanda zai dauki mutane 100 ta wannan bangare har zuwa state har zuwa federal a kasan mu idan an kai zuwa waje duk abin da ya faru akwai asara mutumin ya yi asara gwamnati ta yi asara mutanen kasan sun yi asara saboda haka duk abin da zaka yi duk abin da Allah ya hoce maka ka kawo shi a kasa maman ba daidai bane a kai dukiya zuwa ka waje ina kira ga manyan arewa su tashi su zabi kansu su zagaya jihohin arewa nan duka su dinga fadakar da mutane zaman lafiya fa ya fi komai zaman lafiya ya fi komai idan an yi haka ina ji zai taimaka sannan kuma ina kira ga yadda mutane za su yi addu'a ga gwamnatinmu kun sani fa duk halin da muka sami kanmu a ciki shugabanci daga Allah yake Allah ya kawo shugabancin nan ya san dalilin da ya kawo kuma dole mu yi addu'a domin a sami kwanciyar hankali su yi mulki da kyau ai muna lokacin demokradiya ne idan ba mun yi addu'a hankalin shugaban kasa da wayanda suke taimakon shi sun yi aikin nan ba ba su cika alkawalinsu ba daya sannan kuma na biyu dole ne a ga cewa an sami kwanciyar hankali a arewa ba wayanda za su kawo kwanciyar hankali nan sai dai manyan mu dattawa mu na arewa ba su zauna Abuja ko Kaduna su yi ta zaman su ba a'a su yi abin da zai kawo zaman lafiya a arewa zaman lafiyar arewa shine zaman lafiyar Najeriya ina fata wannan magana da nayi za a dauki wanda yake da amfani Allah ya taimaki Najeriya domin a halin da muke ciki mu yi ta addu'a ga kasar mu ta Najeriya mu yi addu'a mu yi addu'a mu yi addu'a kuma muna addu'a yadda Najeriya Allah zai bata kwanciyar hankali da cin gaba da kuma mu sami zaman lafiya abinci a wadatace da kuma ilimi da lafiyan jiki da kuma kwanciyar hankali wannan abu ba ta faruwa sai shugabanninmu sun tashi haikan sun yi wannan Allah ya taimaki shugaban kasa da gwamnoni da manyan sarakunanmu da suke kaiwa da kawowa domin kasanmu ta sami zaman lafiya Allah ya taimake mu The Voice of America
VOA haka dai to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
A gaida baban Laila yanzu ga Murtala Faruk Sanyinna da labaran wasanni
Wasanni a takaice
Ya zuwa yanzu dai Najeriya ta sami lashe lambobi biyu a gasar wasannin motsa jiki na nakasassu a birnin Rio ta kasar Brazil. Dukkan lambobin biyu dai na Najeriya ta samu ne a fagen gasar daukan nauyi, inda dan Najeriya Azuri Kiroland ya sami lambar zinari a gasar daukan nauyi na maza, yayin da Latifa Tijani ita kuma ta sami lambar azurfa a fagen daukan nauyin na mata. A bangare da kuma yayin da ake ci gaba da fafatawa a rana ta uku ta gasar wasannin na motsa jiki na nakasassu, kasar Sin wato China ita ce ke kan gaba kawo yanzu a fagen lashe lambobi, inda take da lambobi 51 da suka kunshi zinari 21, azurfa 17 da kuma tagulla 13. Kasar Burtaniya da Ireland ne ke bin ta da lambobi 29, sun ko hada da zinari 13 da azurfa 6 da kuma tagulla 10, yayin da kasar Ukraine take ta uku da lambobi 28 wato zinari 8, azurfa 7 da kuma tagulla 13. Kungiyar kwallon kafar Manchester United ta sauka daga saman teburin gasar Premier ta Ingila sakamakon kashin da ta sha na farko a gasar a kakar wasanni ta bana. A wani karon battar karfe mai zafin gaske a yau Asabar, Manchester City ta bi United din har gidanta na Old Trafford ta doke ta da ci 2-1. Wannan nasarar dai ta bai wa City din damar darewa saman teburin gasar da maki 12, wadanda ta samu sakamakon nasarar da ta yi a dukkanin wasannin ta hudu na gasar. Wannan kuma wata nasara ce ga sabon kocin City din Pep Guardiola akan tsohon abokin adawar sa Jose Mourinho, abinda ya bada jumlar nasara ta 8 kenan akan Mourinho, wanda shi kuma sau uku ne kacale taba samun galaba a kansa. A bangaren wasan tennis kuma mutum na farko a fagen tennis a duniya Novak Djokovic zai kara ne da mutum na uku Stan Wawrinka a wasan karshe ta babbar gasar tennis ta duniya ta US Open a kasar Amurka. Djokovic mai rike da kambin gasar a halin yanzu yayi galaba ne akan Gael Monfils a wasan kusa da ta karshe bayan an yi ta masa magani a kafadunsa, yayin da shi kuma Monfils ya nuna halin gajiya likis a lokacin wasan. A bangaren mata kuma a ranar Litinin mai zuwa ne za a tabbatar da Angelique Kerber yar kasar Jamus a zaman mace ta farko a duniyar tennis. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala Faruk Sanyin na yanzu ga Sahaba Imam Aliyu da takaitattun labaran duniya.
Mutane kusan miliyan 2 ne suka hallara kasar Saudiya domin aikin hajin bana. Gobe Lahadi za a yi hawan arfa. Kasar Farisa ta kaurace aikin hajin bana tana nuni da abin da ta kira gazawa da kuma rashin kwazon jami'an kiwon lafiya da masu aikin agaji. Maimakon tafiya haji, yan kasar ta Iran sun hallara birnin Karbala domin ayyukan ibada. Lokacin aikin hajin bara, ɗaruruwan ƴan ƙasar Iran ɗin ne suna daga cikin aƙalla mutane 2000 da aka murƙushe a turenin Riyad da ta auku a Makka. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.7 ta afka a ƙasar Tanzania a yankin da ake kira Great Lakes da Turanci Asabar ɗin nan ta halaka aƙalla mutane 10 ta rusa gine-gine a birnin Bukoba a gabar tafkin Victoria. Yan sanda sun ba da rahoton cewa kimanin mutane 100 sun jikkata kuma ana ci gaba da ayyukan ceto a lardin Kagera. Hukumar kula da harkokin ƙarƙashin ƙasa ta Amurka ta ce an ji girgizar a ƙasashe makwabta kamar Rwanda da Burundi da Uganda da kuma Kenya. Amurka da Koriya ta Kudu sun fara binciken gano burbuɗin sinadarai sakamakon gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ta gudanar a karo na biyar kuma mafi ƙarfi, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Yonhap ya bada rahoto. Tawagar masu binciken za su ɗauki samfurin ruwa da iska domin gwada sinadarai da suke bazuwa biyo bayan gwajin makamin ƙare dangi. Yawa sabar Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa tana ƙara faɗaɗa ƙwarewarta cikin hanzari, irin damuwar da shugabannin ƙasashen duniya suke nunawa kan gwajin makamin nukiliya.
Da takaitattun labaran da muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji wasu abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin zaɓe ko naɗi wanda Ladan a yawo yake gabatarwa. Kafin mu sallama da ku ga gaisuwar sashen Hausa zuwa ga Murtala Sa'idu Alti Huntuwa tare da mai ɗakin shi waɗanda muke tayawa murnar samun ƙaruwa, kuma za a yi bikin suna gobe Lahadi a zawiyar Abubakar Alti da ke Huntuwa, shi ma Zaharaddin Sani Huntuwa babban abokin angon ƙauri muna gaishe shi. Allah ya sa a yi taro lahiya a gama lahiya, kuma Allah ya raya ya ɗayyaba. Yanzu a madadin Sahabu Imam Ali wanda ya karanto labaran duniya da wadda ta ɗamana sauti Tsiyon Girma da kuma injiniyar mu malama Zainab Abdulrahman, ni Halima Jumrau ke sallama da ku, ku huta lahiya sai gobe da izinin Allah.